أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، ewa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa ne suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata. Insha Allah, maudu'in mu zai kasance dangane da abin da ya shahi san duniya a cikin hadisai na musulunci, watan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma iyalan gidansa a tsarkaka. Insha Allah, kamar da muka ga bayani dangane da abin da ya shahi mahanga na alqur'ani mai girma dangane da san duniya, insha Allah za mu samu bayani dangane da mahanga na hadisan musulunci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka dangane da abin da ya shahi san duniya. Da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin darussan da suka gabata, haka nan kuma zai amfane mu cikin darussan da za su zo insha Allah. Ba shakka kan cewa akwai hadisai da daman gaske wanda suka zo a cikin littattafai na musulunci, musamman hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da na iyalan gidansa tsarkaka, musamman hadisai wanda suka zo ko kuma bayanai hudubobi na Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salam wanda suka zo a cikin Nahjul Balaga, wanda suke bayani dangane da zargin duniya da kuma kasantuwanta abace wanda ya kamata ya zamanto an nisanta, bai kamata ya zamanto an rike ta a matsayin hadafi ba, lahira ya kamata a gina. Saboda haka insha Allah da sannu za mu karanta waɗannan hadisai ɗin da ma waɗannan bayanai ɗin, da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu. Hadisi na farko ne za mu ambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya bayani dangane da abin da yasa aka kira duniya duniya. Shi ita duniya me yasa aka kira ta da wannan suniya ɗin, aka ce sunanta ad-duniya, misali da Larabci wanda shi ne ma'anan da mu muka ɗauka, da kuma sunan da muka ɗauka a Hausa muke cewa duniya. Me yasa aka kira ta duniya? Menene musabbabin da yasa aka kira ta da wannan suna din? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana mana illan haka da sababin haka a cikin wannan hadisin wanda ya zo a cikin Biharul Anwar, cikin mujalladina 54, shahi na 356. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa lokacin da aka tambaye shi dangane da sababin da yasa aka kira wannan duniya din duniya, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin ansa yana cewa li'anna ad-dunya daniyatun khuliqat min dunil akhirah. Yace an kira duniya duniya ce saboda ita ta kasance abace kaskantatta, kuma an halicce ta tana kasa ga lahira. Darajanta bai kai darajar lahira ba, darajanta bai kai matsayin darajar lahira ba. Saboda haka kenan abace kaskantatta, abace daniya, abace wadda take karama. Kenan ga mutum da ya kasance mai hankali, ga mutum da ya kasance yana fifita lahiransa akan duniyansa, bai kamata ya zamanto ya karkata zuwa gare ta ba. Mutum da yake da shakhsiya, mutum da yake da hankali, shine mutumin da yake karkata zuwa ga abin da yake da daraja, yake da daukaka, yake da girma, ba kaskantaccen abu ba. Kenan wannan ma muna iya fahimta cikin bayanai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, musamman cikin wannan hadisin kan cewa duniya abace kaskantatta. Kenan bai kamata ba ga mutumin da yake da hankali ya zamanto ya jingina ko kuma ya dogara gare ta, ko kuma ya maida ta abin da yake hankoro. Hakanan akwai wani bayani shima daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa dangane da duniya din a hadarinta da kuma irin mustawan da take da shi a mustawayatana na sabo. yake cewa akbarul kaba'ir hubbud dunya, mafi girman kabira, wato akwai zunuban da ake kira kaba'ir wanda aiwatar da su haramun ne kuma sukan kai mutum mahallaka, sukan kai mutum wuta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce akwai zunubin da yafi dukkanin waɗannan kaba'ir din girma, wanda yake shine saman su, mu shine kululuwa, babu wani zunubi bayan sa. Yace shine hubbud dunya, son duniya. Tandun kana nemo wani kabira, wani babban zunubi, ka kai ga son duniya, to ka tsaya, babu wani zunubi wanda ya yi shi girma, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kenan abu ne wanda ya kasance kenan abin nisanta, ba makawa kenan zai kai mutum nema halaka, ba makawa zai bata mutum lahiransa, ba makawa mutum zai asaran duniyansa da lahiransa, wal a'udhu billah. ونفس هذا المعنى ورد في كلمات أمير المؤمنين حيث قال إرون معنى إرون بيان دمانزان الله صلى الله عليه وسلم شيغن شيازو دقيقا تكن بيانين إمام علي عليه السلام داماشي إمام علي عليه السلام تربياني نمانزان الله صلى الله عليه وسلم شيني تربيان تدشي شيني جناشي شيني رينيشي tarbiya irin ta musulunci irin na addini ta yanda ya kasance kenan kofi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda ka bayanan shi shigan bayanai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda duk abin da ya koya daga annabi ne duk abin da ya hodi asalin shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ne yana cewa kamar yanda wannan bayanin ya zo a cikin gurarul hikam hadisi na 4870. Imam Ali alayhi salam yana cewa hubbud dunya ra'sul fitan wa aslul mihal. Imam Ali alayhi salam yana cewa son duniya shine musabbabi da kuma kan dukkanin fitintunu. Wato dukkanin fitintunu da suke faruwa cikin wannan duniya din asalin su da kuma musabbabin su son duniya ne. Wa aslul mihal, hakanan kuma san duniya shine asalin dukkanin musibobi. Wannan magana tana da nauyi sosan gaske, kuma wannan magana tana cike da ma'anoni sosan gaske, musamman in muka dabbaka ta a yau irin rayuwar da muke ciki ko kuma muke ji a sauran kasashe na wannan duniya din abun da suke faruwa. Dukkanin fitintunan suke barkewa, dalilin wannan fitintunan ya zamanto an kawar da gari Sokotum, an kashe miliyoyin mutane, an kashe dubunan mutane, an kawar da gidaje, an rusa gidaje, mutane sun koma gudun hijira, sun koma neman kansu. Don asalin shi menene? San duniya ne. Yau ya kasance ana amfani da addini domin a kai ga maqasid, a kai ga manufofi na duniya, inda za a ce ga sunan addini an ji an kashe mutane. Abin mamaki a ce wai ana kashe mutane da sunan addini, kuma wanda ake kashewa kuma musulmi. Ba makawa wannan maqasid ne, manufofi ne na duniya, kuma an yi amfani da addini ne kawai don a ci masu. To wannan fitintunu ne, kuma muna ganin asalin su san duniya ne, wanda za su iya wannan kawai don su cimma wasu bukatunsu na duniya ne, kuma su kai ga makami na kudura, kuma su kai ga dukiyoyi wanda suke hankoro ko abin da ya kama da haka. Saboda haka za mu ga kenan tushen waɗannan abubuwan gabaɗin suna koma ne zuwa ga san duniya. Haka nan mu duba mu ga cikin musibobin da mutane suke rayuwa yau iri-iri: talauci, cututtuka, kaskanci. Gashi nan dai abubuwan ba su kilgowa na musibobi, don asalin shi menene? Son duniya ne. Wasu suka so duniya har ya zamanto suna ganin cewa haƙoƙin sauran mutane bai da wani ƙima, za su iya su take haƙoƙin mutane domin su cimma son duniyansu, abin da suke hankoro na son duniya. Za su iya su kashe mutane domin su kai ga abin da suke hankoro na son duniya. zasu isu talautar da mutane domin su kai ga abin da suke hankoro na san duniya, zasu isu bar mutane cikin cututtuka, cikin matsaloli, cikin yunwa, cikin tsoro, saboda me? Saboda kawai su cimma maqasidin su, manufofin su na duniya. Kenan wannan magana na Imam Ali alayhi salam yana fassara waƙa'i din wannan muke cika a yau. Kowa ya kalli yanayin da duniya take cika a yau, yana ganin irin wannan fitintunu, irin wannan musibobi, don asalin su menene? San duniya ne. Abu guda ne zaka iya cewa shine san duniya. Haka nan muna karantawa cikin sashen hadisai shi ma na Imam Ali alayhi salam, wanda yake cewa inna ad-dunya la mufsidatu ad-din wa muslibatu al-yaqin, yake cewa tabbas lalle wannan duniya din ta kan bata addini. Duk wanda ya kasance yana son ya samu kansa a cikin ma'abota addini, duk wanda yake son ya tsare addinin shi, dole sai ya guje duniya. Amma in ya kasance mutum ya shiga duniya, ya karkata ga duniya, ya yi kudayen duniya, ya maida duniya abinda yake hankoro hadafinsa, to shikenan wannan addinin sai lalace. Dewa kuma wanda suka kasance ma'abucin duniya ne, ma'abutan duniya ne, ba su da addini. Shi yasa wani lokaci ba ma mutum ya kasance ba shi ma'abucin duniya ne, a'a, ya kasance yana da karkata ma ga wanda ya kasance ma'abucin duniya, ko je kaskantar da shi zuwa ga kaskantar da kanshi domin ya samu abin duniya a wurinsa, yakan bata addinin mutum. Muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yake cewa duk mutumin da ya kasance ya je wurin wani mawadaci, ya kaskantar da kanshi domin ya samu abin hannunsa na duniya, to sulusi biyu na addinin mutumin sun tafi. Wannan ba shi bane ho shi ma'abucin duniya din ba, a'a, zuwa je ya kaskantar da kanshi zuwa ga wanda yake ma'abucin duniya domin ya zamanto ya samu duniya. Rabi sulusi biyu na addinin shi sun tafi, ma'ana a kasa addinin shi kashi uku, to kashi biyu sun tafi. Wannan daidai yake da maganar Imam Ali alayhi salam, yake cewa inna ad-dunya la mufsidatu ad-din, tabbas duniya lalle ta kasance mai bata addinin mutum. Shi yasa ma'abucin addini bayan da za a ce ya maida wannan duniya hadafinsa, bayan da za a ce ya karkata ga wannan duniya din, bayan da za a ce dauke ta a matsayin abin riko da kuma hadafi. Wa muslibatul yaqin, hakanan kuma tana kawar da yaqini, yaqini da kuma yadda da abin da Allah subhanahu wataala ya alƙawali da aiki saboda shi, yana buƙatar nisantan duniya. Duk mutum da ya kasance ya sa son duniya a cikin zuciyar shi, ya yi sa'ayi saboda wannan duniya din, ya karkate zuwa ga wannan duniya din, ya maida ƙorinsa, lalle ba shi ba yaqini, saboda a ƙarshe ma zai samu matsala tsakanin shi da Allah subhanahu wataala, domin yana ganin Allah subhanahu wataala musamman lokacin karban rayuwarsa zai ga cewa za a raba shi da abin da yake so, abin da yake hankoro, daga nan sai ya ki Allah subhanahu wataala. To tunnan wurin ba batun imani, ba batun yaqini, wannan duk musababin sa san duniya. Kina ashe a mahanga na hadisai na musulunci, musamman hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma iyalan gidan sarkaka, ba mahanga bane mai kyau suke badawa dangane da san duniya. San duniya wani abu ne salbi a mahangan su, wanda zai bata mutum addinin sa, zai bata masa lahiran sa, zai bata masa yaqinin sa. Shi yasa zo wani hadisi shi ma cikin bayanai na Imam Sadiq alaihi salam, yake cewa inna awwala ma usiya Allahu bihi sittun, harkun abubuwan da aka saba Allah subhanahu wataala da su abubuwa ababe ne guda shida. Ya fara lissawa su, yake cewa hubbud dunya wa hubbur ri'asa wa hubbut ta'am wa hubbun nawm wa hubbur raha. waɗannan abubuwa guda shida su ne harkon abubuwan da aka saba Allah subhanahu wataala da su, son duniya, son shugabanci, son abinci, son kwana, son raha. Wannan ababe ne wanda zaka cewa duk wani asalin duk wani mummunan aiki ko kuma duk wani sabo, wannan abubuwan su ne asalin shi. So diya mutum saboda son duniya sai sa amma Allah subhanahu wataala, so diya saboda son shugabanci sai mutum sa amma Allah subhanahu wataala, so diya saboda son abinci ko saboda son kwana ko saboda son raha sai zaman mutum ya sa amma Allah subhanahu wataala. Wannan in zamu yi bayanin wannan hadisi yana dauke da bayanai sosan gaske wanda kowane fakara daga cikin shi, ana kowane abu daga cikin wannan abubuwa guda shida shi kankan shi bayani ne wanda yake bukata nashi na kanshi. Kin daga cikin sunan allisawa son duniya, son duniya zai iya afkar da mutum a cikin nau'o'i na sabo kala kala domin ganin cewa mutum ya cimma abin da yake hankoro. Kenan in zamu yi tadabburi kuma mu yi tunani a cikin waɗannan hadisai masu girma, lalle ya kamata ya kasance mutum ya ma kansa qiyamul layli, ya holka, ya yi kokarin ganin cewa ya nisance gafala dangane da al'amuran wannan duniya din, ya san me zai dauke ta, ya maida ta matsayin gada wanda zai bi domin rayuwar shi na lahira, ya maida ta matsayin jari wanda zai amfani da ita domin shubka lahiransa. Domin wannan duniya din kamar da zamu gani cikin hadisi masu zuwa wuri ce na shubka lahira, duk wanda ya samu lahira, duk wanda ya tsira ran tashin alkiyama to tun nan duniya ne ya tsira. Hakanan kuma wal azbila, duk wanda ya halaka, duk wanda ya yi rashin arziki a lahira to tun nan duniya ne ya rashin arziki. Allah subhanahu wataala ya kare mu, Allah subhanahu wataala ya taimake mu wurin yakan zukatanmu da kuma tarbiyantar da kanmu da kuma iltizami da kyawun dabi'u da nisantar miyagun dabi'u. Da fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu cikin bayanan da muka yi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin.